أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك في الدعاء، وأن بجري من البركة مثلا شيء أبو بكر الصديق da kenan bokar a cikin garin lafiya a wannan yammaci ne albarka yammacin juma'a biyu ne ko uku ga watan rabi'ul awwal shekara na 1438 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da biyu ga watan 12 shekara na 2016 a kalandar miladiya. Barka mu da sake saduwa domin ci gaba da tafsirin mana alqur'ani mai girma. Mana cikin tafsirin suratul baqara. Mun tsaya a wancan sati a aya na 171. Haka ne ko? Aya na 171 kuma muna bayanin fa'idodi da ke ƙarƙashin ayoyi ɗin, wato sun daga aya na 169 har izuwa aya na 171 ɗin. To, za mu maimaita waɗannan ayoyin guda uku domin mu cika ta fa'idar da muka so mu ambata, sannan sai mu ɗora da fatan Allah Maɗaukin Sarki ya mana jagora. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، عمي فهم لا يعقلون.
نعم، قرانا السنة آية قد أبيو دمك هي تفسير نسو أوان شمساتي ألا مدو كنسر كيانا شوا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، إذا أكسي لسو كبئ بند ألا مدو كنسر كي يسوكر، قالوا سيسو شي بل بردي بزام بيو النمبا مو نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، za mu bi abinda maka riski iyayenmu a kai ne kawai. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wala yahtadun, shin hakan za su yi koda iyayen nasu ba sa hankaltan komai, ba sa shiriyuwa da wata shiriya. Wa masalu alladhina kafaru kamathali alladhi yan'iq, Allah ya ce misalin kafirai shine misalan wadda yake ihu, mana kamar yadda dama daga cikin magabatan suka fassara, misalin mai wa'azi makafirai shine misalin makiyayi wanda yake ihu madabbobinsa, shine wadda Allah ya faɗa cewa abinda baya ji, baya jin komai face kira kiran nan gama garin kira ko kira ke babbe ko ko kira wanda aka sassauta Maryam ko kuma kira wanda aka daga Maryam shine du'a da nida summun bukmun umyun fahum la yaqilun lalle su wadannan summun ne wato kurame ne bukmun baybaye ne umyun makafi ne fahum la yahtadun dan haka fahum la yaqilun dan haka ba su hankaltan komai mun yi bayanin mun fara bayanin fa'idodi da za mu iya dauka karkashin waɗannan ayoyi guda biyu a wancan satin mun faɗi fa'idar cewa makauniyar biyayya ma magabata hanya ce daga cikin hanyoyi na shirka sannan fa'ida ta biyu da muka ambata shine cewa wannan makauniyar biyayyar da ake magana a kai ita ce makauniyar da mashirikai suke ma iyayensu wadda suka tashi suka same shi suke bata ma'ana iyayen da ake nufi anan shine iyaye waɗanda suke cikin bata muka ce bin iyaye ko magabata basu shari'a waɗanda suke kan shari'a ba shine irin biyayya da Allah madaukakin sarki yake shuka ba anan kuma wannan ba a kiransa makauniya ko makahuwar biyayya shi gaba da wannan bayanin waɗansu malamai suna ganin ko da dama daga cikin malaman tafsiri karkashin wannan ayar suna faɗaɗa zance akan taqlid shine bin wani din to a taqlid malamai suna kasa shi gida biyu imma at-taqlid fi al-aqaid ko fi al-aqida ko kuma at-taqlid fi al-furu' taqlid kamar da na faɗa a wancan satin shine ka bi wani ba tare da ka san dalilin sa a abin da kake masa biyayya akai ba shine ma'anar taqlidi to taqlid fi al-aqida ko fi al-usul shine yin irin wannan biyayya din dangane da abin da ya shafi daga digai na addini ginshikai na addini sai dama daga cikin malaman tafsiri suna hakaito cewa wannan haramun ne abin da ya shafi usuluddin kawai kai koyi da wani ba tare da ka san menene dalili akai ba suna ganin cewa da dama daga cikin malamai wadansu sun hakaito ijma'i kamar yadda al-Qurtubi ya ambata kamar yadda ibnu Atiya yake cewa taqlidi dangane da aqida wannan wato ainihin haramun ne da ijma'in malamai yana cewa ajma'at al-umma ala ibtal at-taqlid fi al-aqaid duk shawaran su sun wato ainihin ambaci abinnan sabani dangane da wannan din wato akan yi sabani dangane da wannan me yake nufi da ma at-taqlid cikin aqida din idan mutum ya tashi akwai da suke cewa imanin mutum bai inganta sai ya fara da abin da yake kira annabar sai yayi tunani dangane da samuwar Allah da menene da sauransu sannan in wannan ya shirya da shi cewa akwai Allah kuma Allah ɗaya ne sannan ya zanto mumini to kaga wannan akwai kuskure a ciki idan ka lakanta mutum la ilaha illallah ya yarda da ita ya fahimci me take nufi ya yarda da ita wannan ba a kiransa muqallidi saboda ya san me yake me kalmar take nufi ya yarda sannan ya faɗa mun gane ko to wannan shine yadda annabi alaihi salatu wassalam ya shigar da mutane musulmi sannan bayan mutum ya karban zai ci gaba da tunani ya ƙara wato ainihin sanin abubuwa na tauhidi duk lokacin da yayi zurfi wajen karatun alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so in mutum ya karbi ya riga ya karbi musulunci ya yarda da shi to abubuwa na aqida da man sallamawa ake yi yanzu kawai ya tabbata ne daga Allah ko ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tunda ya san me yasa yake bin Allah da manzon sa kaga shi ba mai taqlidi bane amma mutum kawai a ce irin wanda ya tashi kawai ya samu kansa ne a gargajiya abinda malaman zamani suke kira wai traditional Muslim, shi bai san me yasa yake addinin ba, kawai dai kamar gado ne kawai shi, to irin waɗannan shine wanda za a ce wannan yana taqlidi fi usul taqlidin sa haramun ne. At-taqlid fil furu' shine abin da ya shafi hukunce-hukuncen fiqh, shi kuma wannan waɗansu malamai suna kasa shi gida uku dangane da mutumin da zai yi taqlidi din. Akwai mutumin da yake ɗalibin ilimi ne, harkarsa ita ce karatu, yana neman ilimi. A neman ilimin nan ya kai yadda zai iya gane ingancin dalili ko rashin ingancin dalili na shari'a bisa wata matsala. Wannan nau'i ɗaya kenan. Ko da ɗalibin ilimi ne amma bai da ido ta yadda zai iya gane wannan daidai ne, dalilin wannan daidai ne ko ba daidai ne ba. Da shi da wanda yake harkar kasuwanci da wanda yake wasu harkoki ba na ilimi ba, waɗannan awam ake kiransu. Amin, kamar layman kenan. To imma mutum ya zanto layman ko ya zanto ɗalibi wanda ya zurfi yana da ido, ko kuma ya zanto malami mujtahidi. Malami mujtahidi shine malamin da ya bunƙasa cikin ilimi ta yadda zai iya shiro dalilin matsala da kansa daga Qur'ani ko sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To waɗannan malamai suna bayyana hukuncin taqlidi dangane da su. In muka fara da na farko, malamin da yayi zurfi a ilimi ya zanto mujtahidi, to shi wajibinsa a shari'a shine yayi bincike. In mas'ala ta zo masa, yayi bincike cikin Al-Qur'ani, yayi bincike cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, abinda ijtihadinsa ya isar da shi zuwa gare shi shine abinda zai bi. Ma'ana shi bai halarta yayi koyi da wani. Amma shi ma akwai istisna'i, idan har wani abu ya zo masa wanda ana buƙatan hukunci yanzu kuma shi bai bincike akai ba, amma akwai wani masani da ya yarda da shi wanda ya bincike akan wannan, to yana iya bin wannan malamin kafin shi ya nashi bincike din. Ina fatan mun gane. So wannan shine taqlidi dangane da malamin da ya zurfi a ilimi. Sai wanda yake ɗalibin ilimi, shi ko ɗalibin ilimi wanda zai iya bambance, zai iya yin tarjihi, shi wajibinsa a nan shine ya bi wanda yake dalilinsa ya fi ƙarfi a wurinsa cikin malamai. Duk abinda ta bayyana gare shi cewa malam wani ya tafi akan abu kaza, ga dalilansa, ga dalilan wani, ya haɗa ya ga cewa dalilin wani shi ya fi ƙarfi, to shi wajibinsa shine ya bi abinda dalilinsa ya fi ƙarfi a gare shi ko shi bayyana a gare shi. Wannan shi ake kiransa al-ittiba', shi wannan muttabi' ake kiransa. Sannan sai kaso na uku shine wanda iliminsa bai yi zurfin da zai iya bambance tsakanin dalilai ba, ko kuma wanda ba ɗalibin ilimi ba ne, shi wannan shi ake kira al-ammi, shi wannan wajibi ne a kansa ya nemi wanda yake ganin malami ne mai tsoron Allah madaukakin sarki ya yi koyi da shi. Ma'ana shi mazhabarsa ita ce mazhabar wanda ya bashi fatawa, saboda shi ba shi da wata mazhaba sai na mutumin da ya bashi fatawa. Shi wanda muka faɗa na farko ɗin yana iya zanto yana da nashi mazhabarsa, in yana da masail da yawa da istihadi a kai su ake kira mazhabarsa. Shi wanda muka faɗa na martaba na biyu, shi wannan yana iya zanto mabin wata mazhaba, ma'ana dalilan mazhaba kaza ta fitowa a gare shi akan matsaloli masu ɗimbin yawa, sai zanto ɗan wannan mazhaba ɗin. Koko a ba wata mazhaba yake bi ba, yana iya dalilin wannan mazhabar ta fi masa ƙarfi a matsaloli guda kaza, to dalilin yake bi. A wata matsala kuma dalilin wata mazhaba, ma'ana wani malami ya fi ƙarfi a gare shi, saboda haka zai bi wannan. Shi wannan shine wajibinsa. Kenan a kowane hali dalili ake bi Qur'ani da wato ainihin sunna. Sai dai abinda mutum bai sani ba, kamar shi wannan matarwa na bi dalibin ilimi ne abin nan ga dalilai bai iya gane wanne yafi karfi ba cikin dalilan malamai da suke sabani akan mas'ala shi wannan in yana garin da ake bi mata mazhaba shi sai bi mazhaba sai dauki wannan din mun gane ko sai dauki ribin mazhabar abinda ake bi a garin su kafin lokacin da dalili zai bayyana gare shi cewa wannan eh shine daidai koko a wannan sa shi ko al'ami kamar da na faɗa malamai suna shi fardu al'ami alladhi la yashtaghil bi istinbat al-ahkam min usulha لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته فيمتثل فيها بفتوى عندك عامينه تشيني يكو قرية قوانيني يشي قلن يسي إلمي يا ذي قاني وانده يسي إلمي يا قبدا ما لمين سكتي يبا مسا دنگانا دا إلمي ba ilimi kadai ba wanda yake ganin yafi tsoron Allah madaukakin sarki ma'ana wanda ya bayyana a fili cewa mai tsoron Allah ne madaukakin sarki to shine da sai je nemi fatawa akan duk wani abin da ya bujiro masa a wajen wannan ya bashi amsa in ya bashi amsa to a lokacin wannan shine mazhabarsa dole sai bi wannan fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wannan shine abinda malamai suke faɗa dangane da mas'alata taqlidi tunda wannan taqlidin da ake magana a waɗannan ayoyin akan usuluddin ne shi yasa wannan su malamai kamar irin su Abdullahi ibn Ashur suke ganin cewa waɗannan ayoyin ba su da alaka da taqlidi ma'ana suna nufin taqlidi na furu'a wanda muka yi bayani a cikin nan nasa saboda waɗannan ana magana ne a cikin musulunci wannan taqlidi da ake korewa a waɗannan ayoyi din kuma ake sukan masu taqlidi ne a usuluddin a batun bauta ta ma Allah madaukakin sarki ina fatan mun gane kusan waɗannan su ne dai fa'idodi ba sai mun zurfafa ba da za mu iya ɗauka daga waɗannan ayoyin da haka sai mu ci gaba da ayoyin da suke bi ma waɗannan bismillah
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون
الله ما دوكين سلكينا شوا يا أيها الذين آمنوا يا كوة دند سكي إيماني كلوا من طيبات ما رزقناكم كتشي daga dadadan ababan da muka azarta ku da shi washkuru lillah kuma ku gode wa Allah madaukakin sarki in kuntum ta'lamun in kuntum iyyahu ta'budun idan har ku din shi kadai kuke bautawa wannan aya ta bude da adreshin mummunai domin halasta musu suma abinda Allah madaukakin sarki ya azarta su da shi al-Imam al-Qurtubi yake cewa an keɓe kira ne da mummunai a nan domin a nuna falalansu kuma na gaya muku wata fa'ida dangane da waɗannan kiraye-kiraye guda uku da aka yi ko ya ayyuhan nas da ya ayyuhan ladhina amanu da ya ayyuhan rusul duk ana cewa a ci daga cikin dadada na abubuwa wato waɗanda suke halalun cewa wannan abu ne wanda ya shafi kowa da kowa ni'ima ce Allah madaukakin sarki yayi ma kowa da kowa dan haka kada wanda ya yarda ya haramta abinda Allah madaukakin sarki ya halasta masa shi yasa Abdullahi ibn Ashur yake cewa bayan Allah ya kobi mushrikai bisa haramta abubuwan da ya halitta na dadadan al'amura to anan kuma yana gargadi ne a suran umarni ma musulmi cewa kada su ma su yarda su fada cikin wannan saboda kashi a jansa wannan ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum dim kamar shagube yake irin abinda aka ga ya wadancan wala tattabi'u khutuwati shaytan din kada ku yi irin abinda mashrikai suka yi na haramta makansu dada dan abinda Allah madaukakin sarki ya azabta su da shi dan haka ku ma ku ci dada dan abubuwa wanda wannan shine kusan sababan nuzul na wata aya a cikin suratu al-ma'ida cewa wadansu daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suka ziyarci gidansa suka tambaya mai ibadansa annabi baya gida suka tambaye matan sa ya annabi yake yin ibada da suka fada masu sai suka ga kamar bai da yawa takalluha kamar dan kadan ne sai suka to ai muna da bambanci da annabi shi Allah ya gafarta masa zunubansa wanda yi da wanda babu yi ba saboda ka bazama hada kan murshi bai rashe mu mai sama da yadda yake shine sai kowa ya dauki shi irin layin sa na bautar da zai wannan yace shi daga yau qiyamul layl zai nayi kullum ba zai bace ba da daddare dai yace shi ko kullun da rana azumin zai yi ba zai wato ainihin ba zai ci abinci ba da rana na uku kuma yace shi ba jin dadi da mata ba aure a wadansu riwaya cewa a dalilin wannan Allah madaukin sarki ya saukar da fadin sa a cikin suratu al-an'am ya suratu al-ma'ida kai ya ayyuhal ladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum kada ku haramta dadadan abubuwan da Allah madaukin sarki ya halasta muku to tahir ba shi yana ganin cewa irin wannan ne ake magana da su anan ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum kuma yana cewa kamar da na faɗa muku wancan satin kulu min tayyibati ma razaqnakum daidai yake da kulu min ma fil ardi halalan tayyiba dan haka yana cewa an kiraye musulmi ne anan ko mummune domin ya zanto kira ce ta musamman a gare su kamar da dai shi abinda al-Qurtubi yake faɗa cewa tafdilan wai ba su shiga cikin gama garin mutane kadai ba an yi musu kira nasu na musamman cewa kuma wannan abin ni'ima ne a gare ku don haka ku amfana da shi ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum al-imam ibnu muhammad atiya salim dalibin al-sheikh muhammad al-amin al-shinqiti yana fassara wannan ayat take cewa kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadadan abubuwa wanda yake halal mun fada tafsirin at-tayyibat malaman suna magana guda biyu ko akwai wanda suke ce al-halal akwai wanda suke ce kuma masu dadi to shi ana abin da yake fassara cewa a cikin halal gida biyu ne akwai halal mai dadi akwai kuma halal wanda ba dole ne zanto mai dadi ba to in kana da halalun guda biyu wannan mai dadi wannan ya fi shi dadi to kada ka ce kai za ka kyale mai dadi din ka dauki mara dadi din wai kana zuhudu shi yake fassara wannan sha min tayyibatin daga cikin dadadadin halalun ma'ana a da'iran halal din akwai dadada akwai wanda kuma ba su kai wannan ba shine har yake cewa Imam Ahmad yake cewa ina jin mamakin mutumin da zai zanto in za buga misali ma'ana mutumin da yake da daman cin shinkafa ya je yana cin gero a matsayin abinci kaga da gero da shinkafa ai duka halal ne ko to in kana da daman cin wanda yake na sama a dalilin ya fi dadi ko ya fi tsadan kuɗi to abinda ya dace kenan mafi dadin shine wanda ake bukata ka ci haka ne yake cewa yana jin mamakin mutumin da yake da dama na sa kayayyaki masu kyau zai je ya sa kayayyaki na fata da gashi da nene da sauransu saboda Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ina abinda Allah ya ce a cikin suratul a'raf qul man harrama zinata Allahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة طب هذاك بزهد بني إذا كان دا داما كتشي إذا أبنشم كلاس بنكا كتشي ذاك سوكدك وأنن كلاس بنك دان كوي كنا كامر abun duniya wannan kuskure ne. Zuhudu ba shine kyamar abun duniya ba. Yanzu to kana da shi amma zaka sarrafa shi fi marzatillah. Ba zaka wuce gona da iri ba wajen amfani da shi. Misali kana da kai mai dukiya ne, in za a yi abinci a gidanka sai a yi abinci sama da yadda kai zaka iya ci da yadda bakinka za su ci. Sauran a zubar kaga wannan kuskure ne. Amma in za a yi abinci da zaka ci da bakinka, kuma abinci na alfarma daidai da samunka, ta yadda maintaining wannan irin abincin ba matsala bane kai a wurinka, sannan baya shagaltar da kai daga yin abin da yake wajibinka, to abin da ya dace kai maintaining wannan class ne. Amma idan to kana da dukiya sannan kuma kana wa kanka koro, kana sa irin tufafi na wanda ba su kai ka ba, ko kana sa kana cin abinci na talakawa wai da sunan kana kana zudu, wannan ba daidai bane. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, shine kulu min tayyibati ma razaqnaka, wannan karin ma'ana ya fito da shi shi akan sa abin da sauran malaman suke fada a nan wurin. Washkuru lillah, ku gode wa Allah madaukakin sarki. Godiya ma Allah madaukakin sarki wajibi ne. Shukrul mun'im wajib, wajibi ne mutum ya gode wa Allah madaukakin sarki. Mumini in ya tuna ni'imomin Allah madaukakin sarki dole zai ji cewa lalle ya dace ya gode masa. Wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ya tarbiyantar da mu a bisa gode masa a duk lokacin da wata ni'ima sabuwa ta faru da mu. Annabi alaihi salatu wassalam ya koyar da mu a wurare da dama wannan ne. Ko abinci ka ci, in ka gama shi me ake so ka faɗa, ka gode ma Allah madaukakin sarki ko? To godiya ma Allah madaukakin sarki malamai suna shaya ba kawai a baka yake ba, ana son a gan shi cikin ni'imar da Allah ya maka ɗin. Ma'ana ka sarrafa ni'imar da Allah ya yi maka yadda Allah yake so a sarrafa shi. Ma'ana wajen neman yardan Allah madaukakin sarki. Wannan shi ne shukru al-mun'im. Saboda haka in kun ci daɗa ɗan abubuwa ɗin nan, to ku tuna Allah ku gode masa. Kada ku yi amfani da waɗannan abubuwan ku saba ma Allah madaukakin sarki. Mun gane ko? Kada ƙoshi, misali ka shiga ƙoshi, ƙoshi ya kai ka zuwa ga sako. In kai haka baka gode ma Allah madaukakin sarki da ya baka wannan arziki din ba kenan. Shine ma'anan washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Anan malamai suna ambata wata nukta. Ku ji ya ce min tayyibati ma razaqnakum. Ya zo da damiri ko? Amma bai ce washkuru na ba ko? Ko washkuru lana, sai ce washkuru lillahi. Washkuru lillahi anan adala an damir ila al-ismi al-zahir. Malamai suna cewa hikimar wannan shine ish'aran bil ilahiyya, domin tsankayar da mu cewa fa hikima ko dalilin gode masa din, saboda shi ne kaɗai wanda ya cancanta a yi mene a yi masa bauta. In ba ku manta ba, muna magana mun ce duk waɗannan akan at-tahlil wa at-tahrim ne ko? Haƙƙi ne na Allah madaukakin sarki. To yayin da ka ci ɗin kyakkyawan ka tuna wanda ya halasta maka wannan fa shi ne Allah madaukakin sarki, kuma shi ne kaɗai mai yin wannan ɗin. Saboda haka lamiri yana iya mantar da kai wannan ɗin, amma an fito maka da sunansa ɓulo-ɓulo za ka tuna wannan ɗin. Suka ce shi ne hikima ko nukta na ambatan wannan. Sannan abu na biyu shi ne shagube ma al-asnam, ma waɗancan masu bautan gumaka. Ku sani wanda ya dace a gode masa fa shi ne Allah, saboda mai shi ne mai yin ni'ima. Yaya Allah madaukakin sarki zai muku ni'ima ya ba ku dabbobi da bai da sauransu, kuma ku je kuna yanka su dan gumaka? Ko ku ce wannan kaza ba za a ci ba saboda na gunki ne, wannan kaza ba za a ci ba saboda na hidiman gunki ne? Gunki ne yake muku, ba shi azarta ku ba. Allah ne ya azarta ku da wannan, dan haka shi kadai ya cancanta a gode masa. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, ku gode wa Allah madaukakin sarki in ku da man masu bauta ne a gare shi man sha fada cewa wannan kana in tazo ayin wannan siyakin tana nuna cewa mutum daman yana cikin wannan abin ne ba wai yayi so dai ba in ku da man masu bautan Allah shi shi kadai ne to ku gode masa mana in kuna cikin waɗannan group na masu gode wa Allah masu bautata ma Allah shi kadai to lalle ku gode masa shine malaman suke cewa ibadatullahi wahda tastalzimu ash-shukra lillah shi sama qur'ani ya bude da alhamdulillahi rabbil alamin koya mana yabo da godiya ma Allah madaukakin sarki saboda ka duk mai bautan Allah madaukakin sarki lalle akwai godiya ma Allah madaukakin sarki a cikin bautansa ko kuma dole ne ya gode ma Allah madaukakin sarki sai sa malamai da suke cewa baka dama ka gode wa Allah da baka ko a aikace shi kansa ni'ima ce dake bukatar karin godiya ma Allah madaukakin sarki saboda haka mutum idan zai gode ma Allah madaukakin sarki abu ne wanda zai shi a kowane lokaci kuma shi kansa godiyar da zaka yi taufiki ne daga Allah ko shi ma yana bukatan godiya in mutum ya gane wannan to zai gane girmar ni'imar Allah madaukakin sarki a kansa Allah madaukakin sarki yayi mana jagora wajen bautata masa da kuma gode masa anan bauta in kuntu iyyahu ta'budun din bautar da yake nufi anan shine bautar da ke shigar da mutum musulunci fa ko al-ibada tana daukan sama da ma'ana guda al-ibada tana zuwa da ma'anar yarda da Allah a matsayin abun bauta a matsayin abun bauta shi kadai wanda za a bautata masa da tsananin soyayya da kuma tsananin kankan da kai cewa shi kadai cancanta a bautata masa ba za a bautata ma wani ba wannan shine ma'anar ibada a nan wurin akwai ibada da ma'anar su sallah da ta'a da ma'anar ta'a to anan ba ma'anar ta'a take nufi ba tana nufin ma'ana ne na bauta tauhidi kadai ta shi da bauta mun gane ko to kuma anan din kadaita shi da yake nufi shine fi tashri' kadaita shi fil mane fi tashri' fi tahlil wa tahrim in ku kun masu bauta ta ma Allah ne da cewa babu wanda ya cancanta ya halasta ko ya haramta sai shi kadai to gashi nan ya halasta muku abubuwa ba iyaka ku gode masa cikin gode shi ne kar ku shiga haƙƙinsa ko ku kirkiri waɗansu abubuwa da ku haramta kamar yadda waɗancan mashirikai suka yi نعم شكرا
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه
Allah madaukakin sarki yana cewa innama harrama alaikumul maita ku sani dai kadai abinda Allah ya haramta muku shine haka al maita mushi waddam da jini walahmal khinzir da nama alade wama uhilla bihi li ghairillah da abinda aka daga murya da kiran sunan wani ba Allah ba wajen yanka shi famani turra duk wanda ya samu kansa cikin hali na lalura ma'ana ya tilastu izuwa shin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ɗaya ghaira baghin alhali ba wai kwaɗayin haka yake ba ba wai shi yake son ya yi wannan da zalunci ba ma'ana akwai wanda yake halalo akwai wanda yake haramu amma sai zaɓi wannan wannan kaga ba lalura ba ne ko wala adin kuma ba mai wuce gona da iri ba ma'ana ya shiga cikin lalura ɗin sai ga irin ɗaya daga cikin waɗannan a gabansa to abinda ake so shine ya shi gwargwadon yadda zai iya rayu to sai ya ci gaba da ci har yayi
yayi yadda ya cika cikin sa sosai har yayi guduri hannan yayi ta'addanci ya wuce gona da iri matakar mutun ya samu kansa cikin hari na lalura ba wai shi yake neman abun ba ba wai bayan ya samu lalura ta kawar kuma ya ci gaba da shi ba to fala isma alai babu laifi a kansa inna allaha ghafurur rahim lallai Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai kuma jinkai wannan ayar ta bi wani uslubi na wato ainihin shari'a cikin Qur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun faɗa bai cewa ma'anar kulu min tayyibati ma razaqnakum ma'anar kulu mimma fil ardi halalan tayyiba shine cewa duk abin da ka gani nati halalun ne sai wanda aka haramta to idan da za a fara kirga maka waɗannan da aka halalta abin zai yi yawa ba za ka iya rike su ba ba za ka haddace su ba saboda haka sai a faɗa maka waɗanda ake buƙatar ka kiyaye su don ba su da yawa shi yasa malamai suka ɗauki ka'ida wanda na faɗa mana a waɗancan satuttuka ɗin ko fil halal ma yughni anil haram kana da halal da yawa da zai wadatar da kai daga cikin haramun saboda haka da yake ɗan kaɗan ne sai Allah ya yi nasi a kansu kamar yadda aka tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallama mai abinda mai ihrami zai yi mai halalun ko sai tashi bayan da amsa sai ce la yalbasu al-muhrim al-quffazain kaza da kaza kaza abubuwan da ba a so yin su ne ɗan kaɗan sai ya bayar da amsa akan wannan kaga za ka rike su in ka rike ɗan kaɗan wanda ba a so duk wanda baya ciki in ka yi babu laifi to shine uslubin da Qur'ani ya yi amfani da shi anan innama harrama alaikumul maita ibn ashur yake cewa wa innama salaka tariqa bayani didd at-tayyibat lil ikhtisar a sanya ya ce duk tayyibat an halasta ko to opposite din at-tayyibat din shi sune aka dunkule su a waɗannan ayoyi din domin a takaita fa innal muharramati qalila dan ababan da suke haramun ɗan kaɗan ne ولأن في هذا الحصر تعريضا بالمشركين الذين حرموا على أنفسهم كثيرا من الطيبات كما أقول شيئا به أو تؤينهم مشركين لسك هرم تاما كاونا نسو دايوا دقسم أبابا ولن دسكي نحلال لني كما دادا وأحل الميتة والدم سن هرم تاما كنسو دادا دا كما سن حالة تاما كنسو مونا من أبوبوا إذن سموشي da zini Allah madaukakin sarki na sha innama harrama alaikumul maita man san me ake nufi da harama al maita abubuwan kenan anan ya ambaci jinsi ne na abubuwa har guda hudu ko na farko shine al maita innama harrama alaikumul maita sani kadai abinda Allah ya haramta muku sune al maita kuma Allah ya tumaita irin wannan din da uslubi imma irin wannan ko mai nuni zuwa ga wannan a surorin da na faɗa muku cewa Allah ya yi inkari mai tsanani ma mushrikai da suke wannan ashirku fit tashri' din a cikin suratul ma'ida a cikin suratul an'am a cikin suratul nahl akwai ire-iren waɗannan abubuwa din a farko a cikin suratul ma'ida a farko farkonta يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم شان يشي يا أيها الذين آمنوا آية نبي لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم وإذا حللتم فاصطادوكم شان أقبس لشي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به سوني أبن دا أكبر دا أمعيكو هكا يعمل شو سؤالا سوكما أبن دا يزو باين ما دانا باين وما أهل لغير الله بنا دوكا قارن بياني أكا ميتة المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع كما دا مباني sannan in muka tafi can suratu al-an'am san wajen tsakiya ko karshe karshenta tun daga waja'alu lillahi mimma zara'a min al-harsi wal-an'ami nasiban faqalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shuraka'ina fama kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim kaga fa Allah ne yake kira abun amma duk da haka sun raba biyu sun ce wannan na Allah wannan na goma kansu amma duk da haka babu adalci abinda su na shuraka din ne to ba yadda za a yi kuma ya shiga na Allah ba amma na Allah kuma yana iya shiga wannan hakan dai har Allah ya je ya ce qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs sami aw fisqan uhilla li ghayri Allah bi sune dai guda hudun nan ko anan yadda ya fade su anan kaga ma yake kusa sosai da wannan suratul an'am din da wancan din suratul nahl wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadhib to Allah madaukin sarki ya maimaita wadannan domin kara tabbatar da wannan anna at-tahlil wa at-tahrim haqqun lillahi tabaraka wa ta'ala ko kace at-tashri' haqqun lillahi tabaraka wa ta'ala innama harrama alaykum al-mayta abinda Allah ya haramta muku shine al-mayta al-mayta at-tahrim da ake magana a duka wadannan ayoyi din ana magana ne akan ci ko ana magana ne asalatan akan abinci halatta ci da haramtawa shi yasa ma a cikin suratul an'am ya fadi bulubulu anan mahallu manaqut tahrim ne qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu ban samu ba cikin abinda aka yi min wahayi wani abinda aka haramta mai ci wanda zai ci ba'am ko abinda wani zai ci in ba waɗannan ba saboda haka dangin abinci abinda aka haramta muku sune waɗannan wannan ina da abin nan wata mas'ala ta malaman usul da suke faɗa in tahrimul a'yan an ce an haramta abu kaza to ana komawa ne a duba menene wadda siyakin yake nuna haramtawa din kamar yadda Allah ya ce hurrima alaikum ummahatukum misali hurrimat alaikum ko ummahatukum wa banatukum an haramta iyayenku ku yi mai an haramta mai ne dangane da iyayenku an haramta ku zauna tare da su an haramta ku hira da su an haramta ka rungama mahaifarka sai a duba siyakin sai a ga akan me ake magana ko ana magana akan aure ne yawa saboda haka anan an haramta muku aurensu so anan kuma ana magana akan abinci ne ko to an haramta muku al-mita an haramta muku shin mushi innama harrama alaikum al-maita mai yake nufi da al-maita al-maita shine duk abin da ya mutu na dabba ba tare da an yanka shi ba duk abin da ya mutu na abin da ake ci na dabba ba tare da an yanka shi ba wani dalili ya zo masa ya mutu ko me dalilin da ya sa ya mutu da shine abinda nace suratul ma'ida ta karin bayani akai da yace hurimat alaikum walmaita da ya faɗi waɗannan abubuwan da aka ƙara akai sai da yace walmunhaniqa wadda aka shake ta idan an shake ta sakamakon shakewar ta mutu kaga sunanta dai maita wal mawquza da wadda aka jefe ta ko aka danne ta da dutse ko wani abu mai nauyi wadda ya ji mata ciwo ba irin jin ciwo da zai yanke ta ba shine al waqf ko in aka yi mata wannan a dalilin wannan ta mutu wal mutarabbiya ko ta fado daga sama a dalilin faduwar ta mutu sunanta ne maita sai mene wannan nasiha da wanda aka dabbobi suna tunkusan junan su aiko da wanda aka tunkushe ta a dalilin wannan tunkusa din an ji mata ciwo ta mutu in ta mutu a wannan sunan ta dai almaita sai mai wama akala as-sab' da abinda dabbar mai farauta ya ci in ya ci kafin abin nan ko ankara ko karba ko ku zo ku yanka ta mutu sunan ta dai maita to ma'ana duk wani dalili da yasa dabba ya mutu in dai har ya mutu to shine almaita mun gane ko san yayi istisna'i ne cewa in waɗannan abubuwan guda biyar suka faru da su ba su mutu ba kuka zo kuka yanka to a lokacin sun zanto halalo ba ta shiga cikin almaita ko taban akwai dan sabani da malamin suke malam maliki ya suke cewa ya zanto akwai haya mustaqarra an shake ta kamar za ta mutu amma dai da za a zo a yi mata magani ai wane ne za ta iya tashi a irin wannan yanayin sai kuka zo kuka yanka to halalun shi amma in shakewa ya kai ta yadda ba za a yi mata tashi ba kawai tana shirye-shiryen mutuwa ne a mazhabin malikiya ko kun yanka mutu almushe ne kun gane ko sauran malamai suna ce a za a koda yanayi tunda Allah ya faɗi illa ma zakaitum sai in kun yanka matuƙar dai akwai rai a jikinta in kuka yanka annabi ce ma an harar dama wa zikra smullahi alaihi fakul matuƙar in kun yanka jini ya fito to shikenan za ku iya ci abinku wannan shi ne muke gani abin da ya farin jaya amma in kun zo ta riga ta mutu ka abin nan ma'ana akwai ɗan haraka dai ko ɗan kaɗan a jikinta aka yanka ta fidda jini to za a ci wannan ita ce almaita anan Allah ya bar abin am harimat alaikum almaita kowace irin dabba wacce ta mutu to an samu takhsis an samu takhsis a hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin Daraqutni da yake cewa uhillat annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa uhillat lana maitatani wa daman الحوت والجراد ميتتان الحوت والجراد ودمان الكبد والطحال اكوي ابا باي غدا بيو موشي غدا بيو داك حلستا الحوت كيفي تو بان دا كافما wannan qur'ani ya fada mana cewa duk abin da aka farauto na ruwa halalun ne أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة طبعا شي وانا يحتمل انشي انهال السامو كفروتا نا اروانيكو تو اينا شي انكم فروتوشي دو ابندو يكي روا حلال نيكوشي دو ابندو يكي روا مين حلال نيكوشي تو حلال نيكوشي انا تنا ايوا واني شي اي انا بكاتا نقارن بياني shi halalun ne amma nabi yana bukatan yanka ko baya bukatan yanka wa'in wannan hadisi ne yake kara fito da cewa ba dole sai an yanka din ba al-hillu maitatuhu huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu shi ma'ana hadisi ne ingantacce ko hadisin Abu Huraira shi ma yana takhsisin wannan din al-maita din kenan duk abin da ke cikin ruwa duk abin da ke cikin ruwa ma'ana dabban ruwa ko mai sunan shi halalun ne a ci shi ko da ya mutu ba a yanka shi ba kun gane wannan akwai dan sabani kadan wanda su malaman su yi cewa shi ma yana da nashi irin yankan shi ne in ka kama ko ka abin nan dinsa ko a tashi a ruwan zafi ko a yi wane ne a annabi ya ce alhillu mai ta cihu dabbar da ke ciki duk abin da ya mutu a ciki ma'ana wanda ke rayuwa a ciki malamai suna kasa dabbobin su ce akwai ma'i akwai albarru ma'i ko akwai alhaiwanul barri akwai alhaiwanul ma'i akwai kuma albarru ma'i wanda ke rayuwa a cikin ruwa kuma ke rayuwa a wajen ruwa to wannan dai wanda ke rayuwarsa a cikin ruwa yake haka na akwai hadisin ibnu abi aufa dake cikin sahih muslim cewa sun yaki wajen sona da annabi sallallahu alaihi wa sallama okay afwan hadithin al-ambar al-ambar wani nau'i ne na kifi ko shark ne ko mai ban san mai zamu kira shi yanzu ba katin kifi sahabana wa alaihi salatu wassalam sun tafi yaki suna cikin bukatar abinci sai ru'a banna ruwa ya yi waki ya fitar da wannan ya jefa musu wannan katin kifi din suka yi suka diba suka ci bana ya fita a mace kenan ko suka ci suka ci suka yi gujiran sa har suka kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama wani daga cikin sa shi ma ya ci kenan almaita anan khasun bi maitatil barri kun gane banda maitatul bahri kenan malaman fiqh suna bayani akan akwai abin da ake kira kare a ruwa kare ruwa kun taba ji wannan akwai abin da ake kira aladar ruwa kun san wannan kajin aladar ruwa larwa suna kiransa khinzirul ma aladar ruwa haji yana da kama ne ina ji da alade so da haka ake kiransa wannan to an tambayi Imam Malik dangane da wannan ya ke bayar da amsa sai malamai suke sabani me yasa yake bayar da amsa don abin da yace yace antum tusammunahu ko taquluna lahu khinzir ha kuna san ba ku fata kuma kuna ce masa khinzir ma'ana saboda al khinzir ai kowa ya san ina dan ta ko to kuma kuna bani fata kuma ku ce al khinzir sai kyale kawai aiya baban bari za mu ƙara bayani wannan mun zo akan lahmal khinzir ko kuma mu faɗa yanzu ba sai mun abin nan ba so dan su malamai suke cewa in kari yake na a kira wannan abin da ke cikin ruwa da wannan suna wadansu kuma suke cewa kawai yayi tawakkufi ne bai san hukunci ba ga ne ko irin su at-tahirul ashur suna ganin cewa yayi inkari kiran wannan abin ne da wannan suna din har yake cewa wannan matsala ce mafarira cewa wannan ai matsala ce ba ta da ma amfani saboda asma wa anwa' al-hut ru'iyat fiha al-mushabaha kama sammu ba'd al-hut faras al-bahr yace suran da aka saka ma dabbobin ruwa mutum yana lura da irin wanda yake dake ne a waje sai bashi wannan suna din kamar yadda akwai wanda ake har ma abin nan kifaye akwai wanda ake kiran shi kake ce doki da irin wannan yace duk wannan ba zai canza masa hukunci ba eh duk wannan ba zai canza masa hukunci su a ruwa suke rayuwa saboda haka hukuncin su shine wannan din al-hillu maitatuhu hurrimat alaikum al-maita akwai maganganu kuma da malaman suke yi wanda tafasil ne na fiqhu dangane da al-maita din in mun ce za mu shiga wannan zai mantar da mu abinda ya tara ma'anar shi ne tafsiri ko hurrimat alaikum al-maitatu wad-dam hakanan ad-dam ko kuma kafin nan hikmatul mashru'iyya menene hikima dan ba kuma ta ba mun faɗa cewa tsarika al-qur'ani aurare da dama shine in ya haramta muku abai yana faɗa muku hikima din ko to ya kan faɗi a wani lokacin kuma ɗan kaɗan ya shiru amma galibi ya kan bayyana to anan malamai suna cewa abinda yasa aka haramta mushe saboda yana cutar da dan adam yayin da za a yanka abin yanka in an yanka shi jini wanda zai daskare ya cutar din duka yana fita saboda kan an yanka wannan duk jinin in ya fita saura wanda za su rage ba za su cutar da mutum ba saboda kan in aka bar shi da wannan in mutum yace zai cutar da shi ko ya gane cutarwa yanzu ko bai gane ba saboda haka da cutarwa ne shi yasa malamai masu istiqra'i suke cewa abubuwan da Allah madaukakin sarki ya haramta na abinci gaba ɗaya suna komawa ne zuwa ɗaya daga cikin ilal ko asbab ko hikam guda biyar abu na farko shine ya zanto domin daf'il madarra anil insan da badani jalban li maslahatihi ma'ana domin tunkuɗe wata cuta da za ta iya shafi mutum a jikinsa. Saboda maqasidu shari'a shine dar'ul mafsada wa jalbul maslaha, a tunkuɗar da barna a kuma jawo maka abinda zai amfane ka. To in haramta maka wani abu a shari'a gaba ɗayanta, in ma ya zanto da wannan sabbi na farko kenan ko? Ko abu na biyu shine ibtila'an min Allah li yadhhara as-sam'u wa at-ta'a, jarabawa ce daga Allah domin a ga waye zai ce mun ji mun bi, waye zai kangare. Waɗansu malamai suna shigar da wannan almaita ƙarƙashin wannan nabin shi ma, saboda mushrikai sun zo sun tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam, ita dabbar da ta mutu waye kashe ta? Ce Allah. Ha, to dabbar da Allah ya kashe da kansa shine za ku haramta, ko kuma wanda kuka kashe ku halasta? Shine Allah ya saukar, wa inna ash-shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Allah ya ce shi ya haramta, shine mai abin ya ce in kai masa abu kaza na halasta maka, idan ba a yi ba na haramta maka, to waye kai da zaka zo kana kiyasi? Irin wannan shine awwalu man qasa iblis, irin kiyasin iblis kenan. To akwai wannan na wannan ne, kamar misali haramta farautan dabba a harami ga mutumin da yake harami ko yayi ihrami da hajji ko umra ko, ba Allah ce ghayra muhilli as-sayd wa antum hurum ba, sai ce wa idha halaltum kuma fasadu. A cikin suratul maida Allah ya fito da abu mafili, ya ayyuhal ladhina amanu la yabluwannakumullahu bishay'in min as-sayd tanaluhu aydikum marimahukum liya'lama Allahu man yakhafuhu bilghayb. Wannan ibtila' ne kawai don a ga wane mai zai bi. Sai abu na uku shine uquba akan wata sabo, fa bi dhulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira wa akhdhihim ar-riba وقد نهوا عن واكلهم اموال الناس بالباطل. saboda zalincin yahuda aka haramta musu dada dan abubuwan da aka halasta musu da farko ko, eh shine daga shi mission din annabi Isa yace wa uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum, ba tahrim ne saboda zatin abun bai da kyau ba, tahrim ne saboda sun yi wani laifi Allah madaukakin sarki ke zarabta su ya musu hukuma da wannan abun. Nan oke na nauku abu na hudu li haqqil ghayr, mura'at haqqil ghayr, cewa wani abu ne wanda na wani ne, wani ne ya je ya nema ko ya sha wahala ko ya saya da kudinsa ko wani abu haka nan, abin shi ya zo ya ajiye, to ana haramta ta'addanci akan wannan saboda haƙƙin wannan mutumin. Allah madaukakin sarki yana cewa يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا انفسكم لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل دوكين دونا كراتي ta hanyar da bata dace ba. To dan mura'atu haqqil ghayr, sai aka haramta duk wani abu wanda ba naka ba ka je ka ci ba tare da izinin mai shi ba, wannan haramun ne. Sai abu na nabiyar shine abinda suke cewa mura'atu haqqi Allah azza wa jalla, dan haƙƙin Allah madaukakin sarki na kare masa ilahantakarsa da girmansa, shine ma uhilla li ghayri Allah bi inna Allah ya azarta kuma aje za a yanka a kira sunan wani, kun ga ai kiran suna bai da tasiri a dadin namun ko rashin dadin ai ko, ko cutarwa ko rashin cutarwa ai, amma haƙƙin Allah ne madaukakin sarki a girmama shi. Saboda haka akan haramta abu domin kula da girma da makamin Allah madaukakin sarki. Duk abin da kaga aka haramta maka a shari'a, in ji malamai hikimar su bai fita ga ɗaya daga cikin waɗannan guda biyar ba. Ina fata kun rike su. Imma dan na farko muka ce shi ne mai? Amfaninka don amfanin ɗan adam da tun kuɗe masa ɓarna. Na biyu shi ne mai? Na'am? Cutarwa kuma? Ibtila'i domin a gane za ku yi biyayya ko a na uku hukuma ce ba su laifin da wani kuma a shari'a akwai wannan ai idan mutum ya kashe wanda zai yi gadansa mai hukuncinsa an haramta masa gada ba zai shiga gadan ba ko ba haka ba idan mutum ya taimaka wani mutum mai ihrami wajen farautan wani abu shi mai ihramin haramun ne a kansa shi ba da mun ko shi ma wannan wanda ya taimaka wa wancan din shi ma haramun ne a kansa shi hukuma saboda ya taimaka wa ne an hana shi abu kai ka je ka taimaka masa ka faroto masa ka kawo to da kai da shi din duka haramun ne kuce hukuma ko sai abu na hudu haƙƙin wani ko sai abu na biyar haƙƙin Allah madaukakin sarki duk abin da aka haramta don wannan ne kuma na riga na mana bayanin shi abin da aka haramta imma ya zanto tahrim ne li zatihi li khubthin fihi saboda khubth a cikin wannan abin wanda shine wannan cutarwa din irin abubuwa guda uku da aka ambata nan almaita wa dam da kuma laham alkhinzir lokacin mai ya ja ina jin ba mun wuce ko to za mu tsaya nan insha Allah sati mai zuwa sai mu ci gaba mun fadi alhamdulillah wannan fa'ida da muka so mu fada sai mu ci gaba daga inda muka tsaya da fatan Allah madaukakin sarki ya kara mana budi abinda muka fada na kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.